Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya su kuma su na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangula voahausa.com. Masauro assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa har yanzu hotsugun na bata kare ba a cikin jami'ar adawa ta PDP a Najeriya kana ku ji abin da yasa jami'ar tace ba ta adawar da ya kamata a ce tana yi sai kuma yadda kungiyar Jama'atul Nasrul Islam ta yi Allah wadare da masu fatan mutuwa ga shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya sai kuma labarun da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Niger kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka yi ko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Jiya Litini shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan wani sabon umarninsa na matsayin shugaban ƙasa na hana shigowa Amurka daga wasu ƙasashe shida na tsawon watanni uku da kuma hana duk wani ɗan gudun hijira shigowa na tsawon watanni huɗu bayan da alƙalan kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya suka hana wani umarni makamancin wannan aiki a watan jiya. Wannan umarni na shugaban ƙasa wani mataki ne mai muhimmanci wajen ƙarfafa tsaron ƙasarmu a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a wani taron manema labarai inda ya shelanta sabon umarnin. Ya ƙara da cewa kare mutanen Amurka wani muhimmin nauyi ne da ya rataya a wayar shugaban ƙasa. Bullo da wannan sabon matakin tsaron tamkar amsawa ne ce wato amsawa ce gwamnatin Trump ta yi cewa umarninta na farko wanda ta bayar ranar 27 ga watan Janairu na tattare da kurakurai. To sai dai ba a sani ko sabon umarnin zai gamsar da masu suka waɗanda ke ganin an auna hannun ne kan musulmi ba. A wani yunkuri na tabbatar da cewa umarnin hana shigowar ya aiwatu cikin sauƙi kuma bai fuskanci wani cikas ba na shari'a. Sabon umarnin ya bambanta ta fannoni daban-daban da aka yi takaddama a kansu a farko. Cikin bambance-bambancen da suka fito fili har da tsame ƙasar Iraki daga jerin ƙasashen da aka hana shigowa. Sabon umarnin ya hana shigowa daga Iran da Libya da Somalia da Sudan da Syria da kuma Yemen.
Wani babban kwamandan sojan Sudan ta kudu wanda ya balle watan jiya ya ce shi ma yanzu ya kafa tasa kungiyar 'yan tawayen don yaƙar shugaba Salva Kiir. Jan Thomas Cirilo Suaka ya fitar da wata takardar bayani jiya Litini wadda a ciki ya shelanta kansa a matsayin chairman kuma babban kwamandan kungiyar National Salvation Front. Nan take dai ba a san ƙarfin wannan kungiyar ba ko idan za ta haɗe da kungiyar Sudan People Liberation Army ne kungiyar nan 'yan tawayen da ta shafe shekaru uku tana fafatawa da gwamnatin ki. Shirin murya Amurka na Turanci mai suna South Sudan in Focus ya samu kofin bayanin na Cirilo wanda ya zargi gwamnatin ki da kwace iko da dukiyoyi don kawai amfanar 'yan kabilar Sardimka kuma ta yadda ake kwaran sauran kabilun da su ma sun taka rawa wajen kwato 'yanci daga Sudan. Wasu sassan bayanan kuma sun zargi gwamnatin ki din da almundana da kasa samar da abubuwan bukata ga jama'a da kuma yin watsi da bangaren noma wanda shine batu na ƙarshe cikin manyan batutuwan da ake takaddama a kansu a wannan ƙasar inda tsananin fari ya jefa miliyoyin jama'an ƙasar cikin rashin abinci.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hadaman fadar White House na cigaba da kare zargin da shugaba Donald Trump ya yi ba tare da bada hujja ba cewa tsohon shugaba Barack Obama ya bada umarnin a tatsi bayanai daga wayoyin tarho din da Trump din ya yi ta amfani da su a gininsa na Trump Tower da ke birnin New York. La shakka akwai abin da ya faru a cewar mai magana da yawun fadar ta White House Sean Spicer a jiya Litini ya ƙara da cewa tambayar ita ce shin wai bibiya aka yi tatsar bayanai aka yi ko kuma dai wani abu ne aka yi daban. Akwai rahotanni da dama da suka nuna cewa labudda wani abu ya faru. To amma Spicer bai gabatar da hujja mai tabbatar da zargin da Trump ya yi ranar Asabar a kafar Twitter ba cewa Obama ya sa an tatsi bayanan wayoyin tarho dina a ginin Trump Tower gab da yin nasara ta. Spicer ya kara da cewa shugaban kasa ya bayyana karara cewa yana son majalisar tarayya ta gudanar da bincike. Komitocin majalisun dattawa da wakilai na kan binciken matsayin hukumomin leken asirin tsaron kasar Amurka na cewa kasar Russia ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka don ta taimaki Trump ya ci zaben. Wasu daga cikin 'yan majalisun tarayya sun ce a hada wannan zargi na Trump cikin abubuwan da za a bincika.
Wani tsohon fursunan Guantanamo Bay na ɗaya daga cikin kwamandojin Al-Qaeda da dama da aka halaka a hare-haren jiragen Amurka na baya-bayanan da aka auna kan muradun 'yan ta'adda a Yemen, a cewar mai magana da yawun Pentagon a jiya Litinin Yasir Al-Silmi, wanda aka ɗaure a gidan fursunan Amurka da ke Guantanamo Bay da ke ƙasar Cuba daga shekarar 2002 zuwa shekarar 2009. An kashe shi a harin jirgin saman da aka kai ranar 2 ga watan Maris, a cewar wani mai magana da yawun Pentagon, Navy Captain Jeff Davis. Sojojin Amurka sun kaddamar da hare-haren jiragen sama har sau 40 a Yemen cikin kwanaki 5 da suka gabata, waɗanda aka auna kan 'yan Al-Qaeda a ƙasar, waɗanda ake kira 'yan Al-Qaeda na yankin ruwayen Larabawa. Harin baya-bayan nan da aka kai a yankin Abyan na ƙasar Yemen ɗin ranar Lahadi an auna ne a kan wato ruwayen Larabawa, ta a cewar Davis ɗin.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta bayyana harba makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta cilla na baya-bayan nan a matsayin wata babbar barazana, sannan ta ce tana ɗaukar mataki game da makami mai linzami na wannan ƙasa mai ra'ayin gurguzu. Koriya ta Arewa ta cilla makamai masu linzami guda hudu jiya Litini, waɗanda uku daga cikinsu suka yi tafiyar kilomita 1,000 har suka faɗa cikin ruwayen Japan. Wani mai magana da yawun hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon Navy Captain Jeff Davis ya gaya ma manema labarai cewa makaman masu matsakaitan zango ne kuma ba su wata barazana ga arewacin Amurka. Davis ya ce harba waɗannan makaman ya zo daidai lokacin da ake atisayen shekara-shekara tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu, kuma hakan ya yi daidai da daɗaɗɗen tarihin takalar da aka san Koriya ta Arewa da shi a duk lokacin da muke atisayen soji irin wannan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To bari mu yi kallabin rahotannin da batun da ke cewa da tawon jam'iyyar PDP sun ce za su gudanar taro domin rashin sanin abin da kotun ɗaga ƙara za ta fitar. Ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Manyan dattawan babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da sauran masu ruwa da tsaki za su gana da shugaban jam'iyyar Sanata Ali Madu Sharif don duba dinke barakar jam'iyyar da kaucewa jiran hukuncin da ba a san ko me zai fito ba daga kotun koli. Ba dai tabbacin bayani zuwa yanzu da ke nuna tsohon shugaba Jonathan yana son amshe madahun jam'iyyar don shirya babban taron zaben sabbin shugabanni da zai kawo ƙarshen ɓangarewar jam'iyyar gida biyu. Abin da ya fito fili shine mara bayansa ga hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya ba wa Sharif sahihancin mulkin jam'iyyar da hakan ya soke aikin kwamitin riko na Ahmad Makarfi. Tsohon ministan ma'aikatar kuɗi Rima Lawan Ingama ya ce manyan jam'iyyar za su taru don ba wa Sharif ɗin shawarin yadda zai ɗinke barakar jam'iyyar. Yana mai nuna amanna ga jagorancin Sharif ɗin zai kai jam'iyyar gaci.
Don mun san akwai bara gurbi sun gudu sun je wajen wani babbanmu, wai sun ce wai an suna musu 'yan sanda za su kama su suna gudu. Wani gudu yake har ya je ya yaga wandan shi don gudu. Amma mun san yawancin jama'a kashi 98 cikin 100 mutanen kirki ne. To don Allah su daina jin ziga su zo mu haɗa kai.
Sharif wanda ya gana da tsohon shugaba Jonathan ya ce yana tuba sauran iyayen jam'iyyar irin su Adamu Ciroma.
Yau baka ga Malam Adamu Ciroma throughout siyasar nan da ya wuce ka taba ganshi ya je wani taron na siyasa. Malam Adamu Ciroma dattijo ne na kasa, iyaye ne wanda suka bude jami'an nan, bai taba bude bakin shi ya fada wani magana ba. So yawancin shugabannin party nan suna so a gyara party. Akwai wanda suke da son ra'ayin su, watakila suna tsammani ne za su kawo ne su zauna su ce injin ya bu kaza kai sa nan can, wannan ba zai yi da ni ba. Shine ya saska yadda na sani, in sun gwamna ne ai nayi gwamna shekara 8, in su senators ne nayi senator sau 3, ba da zai ai wani yaro karmi ka zauna kun ce kun roke ni in shugabance party nan, ku zo ku ce ku sa ni in yi abin da ba daidai ba, ba zan yi ba har gobe.
Gononin PDP irin su Ayo Fahishe na cewa san ba za su tafi da Sharif ba, da hakan ne ma ya sanya karfin yiwuwar kafa sabuwar jam'iyyar PDP mai tashi da A, wato APDP, koko Advanced People's Democratic Party. Jami'in labarun bangaren makarfi Dayo Adeye ya ce ba su da niyyar kafa sabuwar jam'iyya. A lokaci guda ba za su hana magoya bayan su neman wata mafita ba. Shugaban kwamitin amintattun PDP Wale Jibrin bai so ya matsaya ta rashin son hada inu a ɗaya da sharif ba.
Mun bi hanyoyi da yawa duk mutumin kirki na Najeriya ya shiga maganar nan. Ahmadu Sharif ya ki duk wani mai hankali na Najeriya ya shiga maganar nan. Ahmadu Sharif ya ki saboda haka me zai sa mu je muna neman Sharif mu ce za mu zauna muna wani sulhu da Sharif kuma
ba mamaki bayan wannan ganawa za a fahimci inda alƙibirar PDP ta dosa daga irin shinkafa da waken ginshigan jam'iyyar da za su bayyana sulhun na sa kai koko kishin jam'iyya. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja.
Mota daga a cikin turɗa, kamar za ka mun ka tura ta, dumu maka daga ya kata, ɗaya ya suka mako wata, karuwai na zuwa tabi. Mota ta kai zaman kwalta da takolin ba a ɗauka mu, tokarin tsaki ji haramun ne, tokacin roƙo haramun ne, na yadda kiɗi haramun ne.
To Allah ya kyauta har yanzu dai kafin mu ci gaba a shakata da wannan
abini logo jo la de wa le wa
oro ni alowo ma bi je peraga abini logo jo la de wa le wa
olowo ba fowo soya
lori owo
olowo ba fowo soya
lori owo
alagidi ti o sun rake
ate
alagidi ti o sun rake
ate
seri lade iwa lewa
kokere
seri lade iwa lewa
kokere
orun lo ti mori ola
waye
orun lo ti mori ola
waye
oluwa lo lana owo fun e
oluwa lo lana owo fun e iwa fowo won a je pa mi lara Lade orun ola wa aye ola do tun de si
Ni bi o mo ri ola ti e mba mo be ti mu te mi bo ti dara to
Ni bi o mo ri ola ti e
o ba ni lade wa le wa
ti o fe
o ba ni lade wa le wa
ti o fe
wa mo le to dara ku po
ti lade
Oko dure mi oko ra motu
olola
Oko dure mi oko ra motu
olola
Lade baba Oduṣola mi baba jadi
Lade baba Oduṣola mi baba Oluwole walewa o Oko oye ro kẹkun baba olare waju iwa ni lae
Orire ni temi ti ye ololadun ba se po ololadun ba jae
orire ni temi ti ye
sasbo ta tu bayi
ni lade
sasbo ta tu bayi
ni lade
leri wa lara moto
ni woni
leri wa
to mariga Haruna Ishola kenan sharuwa a koma bakin aiki kungiyar jama'atu Nasrul Islam ta ce bai dace a ce wasu na murnan rashin lafiyar shugaba Muhammadu Buhari ba ga Isa Lawal Ikar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Sakataren kungiyar Dr. Khalid Aliyu Abubakar ya ce ba wani abu ne yasa ƴan ƙasa ke taruwa suwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari addu'a ba illa yadda aka wayi gari shine kusan shugaba wanda tsantsa ƙura'a ce ta zabo shi ya zama shugaba.
Ta ina mutun zai rika farin ciki ya rika dariya ko ya rika isgili da cewa wani bai da lafiya shi bai rashin lafiyar ne duk abin da ake fadi kawai ya mutu ko zai mutu ko wane da shauran su. To wannan ba karamin abun bakin ciki bane kuma wannan abin ya dame mu ƙwarai da gaske kuma muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su fahimci gaskiyar yadda in wani aka ce ya shiga cikin halin larurar rashin lafiya da su yi masa fata alkhairi su yi masa addu'a don fata na gari lamiri in baka ba kuma su ma Allah ya mana maganin su.
Wasu na cewa me yasa ne ba a taba yin irin wannan taro ana wa shugaba addu'a ba sai yanzu.
Mun fito ne daga wani irin shugabanci na danniya da zalunci da murƙiyar da aka samu a gaba ana so ma a gama ba mu kwata kwata. To roƙon Allah aka yi ta yi to shi yasa an dade ba a zabi shugaba zabe na hakika da gaskiya na halal kaman wannan ba to tunda yake ko zabe ne na halal kuma shugaban halal ne to dole ya zama to al'umma tana jin sa a jika duk wani abu da zai same shi to kan tayar mata da hankali shi yasa ake ta wannan addu'o'i
to ko me ya jawo hankalin manyan malaman da suka taru domin yin waɗannan addu'o'i Sheikh Usman Babantu ne shine shugaban majalisar malamai da limamai wadda da ita ne aka hadaka da kungiyar ta Jama'at Nasrul Islam domin tattara wannan taro.
Dalilin wannan kiran taro shine wato matsalan da muke ciki a kasar nan, kashe-kashe rayuka, fitina na ƴan Boko Haram, musiban fashi da makami, musiban kidnapping akama mutum ai garkuwa da shi, musiba tsakanin Fulani da makiyaya, da musiban talauci da kunci da tsanani a kasar nan, da karyar tattalin arzikin kasa a kasar nan. Sannan muka duba matsayin da shugaban kasar mu Muhammad Buhari ke ciki, sannan muka duba irin matsalan da ake ciki a jihar Kaduna, fitinan da ke kudancin Kaduna yaki cinyewa. Sai muka ga wajibi ne mu tunatar da mutane akan su farka akan addu'a domin mu ne muka yi addu'o'i a kasar nan an tsaya ana roƙon Ubangiji Allah ya kawo mana canji a kasar nan to bayan an samu canjin nan sai mutane suka shantake suka manta da maganan addu'ar sai zanto musiba tana ta samun shugabannin da muka yi mu addu'a Allah ya kawo mana su
to karen neman lafiyar shugaban kasa da kuma zaman lafiya a tarayyar Najeriya da akai a garin Kaduna dai ya ga manyan malamai sai dai kuma babu wani fitaccen dan siyasa da ya halarci wannan taro ko da ke dai kuma cikin malaman da suka yi addu'o'i har da wani malami da ya fito daga kabilar Ibo
wannan tsara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tsara ya Mode me ko na tsaye Sheikh Buhari ko na kina Nigeria
Isa Lawli Kara muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria
an shin waka ta in ka ji hujjar bari in bude maka ai mulki ni ke mace ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah zai saka maka in ka zama mai san zuciya
to shi ko mai magana da yawun jami'ar PDP na kasa barista Abdullahi Jalo ya ce jami'ar APC bata gyara kanta ba tukunna balle ai mata adawa baristan ya furta haka ne sa'in da suke tattaunawa da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya ce masa jami'ar tasu ta PDP ba ta adawar da ake sa ran ta yi gan ta yi bris shine sai barista Jalo ya ce da shi
kafin ai hamayya sai gwamnati mai ci ta yi abun hamayya to gwamnati mai ci kwanta shiru ne misali na committee chief sani na maganan yanka ciyawa da aka yi wanda ake zargin a sakataren gwamnatin tarayya ko kuma na maganan MTN wanda ake zargin chief of staff na shugaban kasa committee chief sani sun je bincike sun kawo senatoci binciken su senatoci sun yanke hukunci cewa shi sakataren gwamnatin tarayya ya sauka ba ai komai akai ba tunanin yan Najeriya cewa tunda an yi wannan zargin shi sakataren gwamnatin tarayya sai ya kawo daga wajensa haka ce Ostaf sai ai bincike sai an nada wasu in ba same su da laifi ba sai a fada in Najeriya fa ga abin da aka bincika ga gaskiyar magana to amma gwamnati sai ta canjin ake ciki kuma shine canjin da ake yi shine canjin da muke gani to bayan da zamu yi hamayya bayan su waɗanda suke da awan canjin ma ba su canja kansu ba ga laifi nan sun sa shi karkashin carpet sun danne an yi shiru ana gani kuma ga gaskiya nan kamar da Shehu Sani ya faɗa
to amma ai da ma rawar da za ku taka kenan tunda an yi shiru sai ku ki bari ai shiru din domin ai daidai me yasa kuka yi shiru kuma
ai muna bayani kullum ina son ka sani wannan abin da aka yi ja fadi ne ja ya dauka
kamar yaya
ma'ana an kwace hannun barawo wani barawon ya karba ya boye misali an je gidan a mai bada shawara wa shugaban kasa NSA ta hanyar tsaro Sarki Mutar an fasa gidansa an dauki gold an dauki kudi an dauki kayayyaki misali sai aka ce a cikin gold din nan da aka dauka an dauki gold kaman guda 20 sai aka ce guda 5 aka kai 15 sun bata. To irin wannan hali da ake ciki kawai kama karya ake yi.
To amma ina cewa tunda demokradiya ake ya kamata inda aka ga gwamnati tana kokarin kama karya a jawo hankalinta a nuna cewa wannan abin ba shi ake ba tsarin demokradiya ga wanda ake kuma aikin ku kenan.
To ai in ka duba ya kamata a ce a demokradiya in za a yi abu a yi shi akan tsari. To sai kuma aka zo aka samu babban matsala wanda alƙalai da su ne za su zamana misali a Niger shugaban ƙasa zai faɗi abu kaza kotun koli alƙali ya ce a ba daidai bane ga inda doka ta bara. To alƙalan ma an je an fasa ɗakunan su an ɗauki kuɗaɗe cewa sun yi cin hanci da rashawa wasu ma a account din su ma a banki aka ga kuɗin sai a ce a toshe wannan account din kada a bar mutumin nan ya dauki kuɗin sa. To a wannan irin wannan yanayi ƴan kasuwa suna tsoro a ji yau ka sa biliyan 2 biliyan 3 account ɗinka za a ce ina ka samu.
Allah kyauta har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe 2 na tsakar dare da minti 21. Yanzu kuma ga labaran da suka dauki hankulan jaridun jamhuriyar Niger tare da Sulaiman Muna Barma.
Sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa Prime Minister Brijira Fini ya fara yunkurin dinke barakar da ke tsakanin bangarorin siyasar Niger bayan la'akari da yadda abubuwa suka cije a kwamitin sai NDP wanne ainihi aka kafa da zummar hada kan 'yan siyasa ta yadda za su kara samun kyakkyawar fahimta akan dukkan wasu shawarwarin da suka shafi harkokin siyasa da maganar zaɓuɓɓuka. Jarir ta ce matakin ƙauracewa tararrakin na sai NDP da 'yan adawa da 'yan baruwanmu suka ɗauka ya rage wa kwamitin armashi domin a hakan jam'iyyun da ke mulki kawai ne ke kidin su suna rawarsu. Dalili kenan da Birjira Fini ya fara neman bakin zare, in ji Lanketer. Jaridar Lebanon cewa take tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma na fuskantar barazana bayan da aka gano cewa waɗannan kasashe na asarar miliyan 619,000 na kuɗaɗen sefa a kowace shekara a sanadiyar fataucin miyagun ƙwayoyi, yayin da masu wannan haramtacciyar sana'a ke halitta miliyan 500,000 na sefa daga cikin waɗannan kuɗaɗe. Kamar yadda ƙwararren Majalisar Ɗinkin Duniya Onidese mai yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi suka bayyana a yayin wani taron da suka yi a makon jiya a ƙasar Cote d'Ivoire. Jaridar ta ce Niger na daga cikin ƙasashen da wannan matsala ta yi ƙamari, inda aka gano cewa baya ga kasancewarta a hanyar da masu fataucin ke ratsawa don isar da hajojinsu zuwa wasu sassan duniya. Binciken masana na nuni da cewa wannan ƙasa na neman zamewa wata mashayar hodar Iblis, kuma da alama matasa ne suka fi fadawa cikin wannan bala'i akasari a wuraren haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, in ji Lebanama. Mu cike sharhin da La Rue de l'Histoire wacce ta zo da labarin sace-sacen yara ƙanana a Maradi. An yi tsammanin wannan matsala da aka yi fama da ita a can baya ta kau, ashe da sauran rina. Misalin tashin hankalin da ya wakana a ranar 28 ga watan jiya, inda aka sace wata yarinya 'yar kimanin shekaru 3 da haihuwa a Maradi. Mahaifanta sun zagaye wannan birni kaf tsawon wuni ba su ji ɗuriyarta ba. Sai washe gari aka tsinci gawar wannan yarinya, amma kuma an ƙwanƙwale mata idanu. Alamar masu sana'ar banza ne suka sace ta, in ji La Rue de l'Histoire, wacce ta ƙara da cewa birnin Zandar ma bai tsira ba daga irin wannan mummunar ta'asa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da gamar kuma ta Balija ta Raba tare da Najeriya. Alal haƙiƙa dangane da yadda wasu ke cece kuce a kan rikon da Asumbaji yake yi, suke cewa ya fi Buhari kazar-kazar, dai sai in ce kamar mutane suna tuya ne suna mantawa da albasa ganin cewa Buhari da Asim Baju dukkan su masu son ci gaban kasar Najeriya ne su kurfado da tattalin arzikin Najeriya su sa talakawa su samu walwala dukkan su aniyar su guda ce ganin cewa wannan mulki na Buhari da Asim Baju abu ne guda ni ban ga abun cece kuce akai ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Muryar Amurka. Me magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran Najeriya. Hakika mu talakawan Najeriya mun gamsu mun yarda kuma mun amince da salon mulkin mukaddashin shugaban kasar Najeriya wato Professor Yemi Osinbajo. Daga karshe muke fatan Allah ya sa ya dore da haka kafin ubangidan nasa ya dawo kuma muna fatan Allah ya dawo muna da shi lafiya amin summa amin.
Assalamu alaikum sashi Hausa na BOA. Mai magana Aliyu Kuran Bakwai Zakka karamin hukumar Safana a cikin jihar Katsina Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina game da dubbin shekarun da sashin Hausa na BOA ya kwashe tsawon shekara 75 yana gabatar da shiri. A matsayina ne na matashi wanda ban wuce shekara 10 ba da harin sauraron sashin Hausa na BOA ni matashi ya canza ma rayuwa ta fanni da dama. Na bayan nan ya sa mun fahimci cewa ne suwaye ma 'yan gudun hijira domin tun da aka fara rikicin 'yan Boko Haram din nan kullum BOA sashin Hausa sai ta yi magana yadda za a gyara wannan rikicin a sasanta musamman tun da aka sace 'yan matan ciba kullum ne in ka ga sashin Hausa na BOA sai ta yi magana 'yan matan nan ba don komai ba sai don kar a manta da su.
Assalamu alaikum sai Hassa na muryar Amurka. Ni magana ni ne Inuwa Abdul Malik Kunguru daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wato a yau dai ina so na yi jinjina ne ga mukaddashin shugaban kasar Najeriya Yemi Osinbajo. Ganin kokarin da yayi a cikin watanni biyu kayan masarufi sun yi sauki an daina fata gurkutu a yankin Niger Delta kuma kaza ana ci gaba da zama lafiya. To mun gode mawa mataimakin shugaban kasa da wannan rikon nasa kuma muna addu'a Allah ya bawa shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari lafiya. Amin. Mai magana ni ne Inuwa Abdul Malik Kunguru jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
Oh, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice tare da Ibrahim ka Almasi Garba. To a takaice rundunar sojin Amurka ta girke wata karamar bataliya a ciki da kuma kewayen garin Manbij dake Siriya dan tauna tsakuwa ga bangarori biyu dake takaddama saboda kar su farma juna a maimakon haka su maida hankali kan yaki da mayakan ISIS a cewar wani mai magana da yawun Pentagon ranar Litini. Navy Captain Jeff Davis ya gaya mani ma labarai cewa wannan sabon hanzarin shine nasa na wani sabon salo na karfafa gwiwa da kuma tauna tsakuwa wanda aka fara makon jiya. A yanzu an kubutar da Manbij babu bukatar ci gaba da yaki a wurin a cewar sa. Jiya Litini shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu kan wani sabon umarninsa na matsayin shugaban kasa na hana shigowa Amurka daga wasu ƙasashe shida na tsawon watanni uku da kuma hana shiga ga duk wani ɗan gudun hijira na tsawon watanni hudu bayan da alƙalan kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya su ka hana wani umarni makamancin wannan aiki a watan jiya. Wani tsohon fursunan Guantanamo Bay na ɗaya daga cikin kwamandojin alƙa'idar dama da aka hallaka a hare-haren jiragen yakin Amurka na baya-bayan nan da aka auna kan muradin 'yan ta'adda a Yemen.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima da al'asar ku jiyo sabbin abokan aikin mu da wani sabon shiri ciciko har da shirin nan na noma tushen arziki wanda Sarfilu Hashin Gumel ke shiryawa kuma ya gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai wato Solomon Abu wanda ya ba da umarni da injiniyan mu Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.